الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 19 ga watan Rajab shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan hudu shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka yi iya gabata. To, ɗaukan wannan bashi na kamfanin waya baya halatta sai da larura saboda bashi da ruwa ne. Kwarai ya tabbata akwai abin da suke dura ma mutum akan adadin abin da ya karba. Misali in dala 20 in dala 40 ka dauka in sun tashi huddawa 40 da dala hudu suke huddawa. Idan ka dau jika guda bashi abin da suke huddawa jika da dala 20. Don haka kwata-kwata wannan bashi baya halatta riba ne. Sai inda larura, menene larura? Misali cikin dare wani al'amari ya faru na wanda kwadda ma dole sai ka yi kira kuma babu kredi a cikin wayarka kuma babu inda za ka je ka saya a wannan lokaci, wannan mutum yakan iya dauka. Ko misali ka yi fana a cikin daji babu wanda zai turo maka wanda ka sani kuma babu inda za ka tsaya, dole sai dai ta wannan hanya ta su daya-daya. To a wannan lokaci ba da yake gwargwadon abinda za ka iya biyan bukatar ka kana iya daukan wannan bashi. Amma in ba a cikin irin wannan hali na larura baya halatta daukan wannan bashi nasu. Na'am. To ban fahimci abin da kake faɗi ba a farko. Wai misali mutum ne yana bin limami sai ya ɗago daga ruku'u kafin liman ya ɗago a kan mantuwa, an gane ko abin da ya kama da haka. Iya abin da zai yi sai ya koma ya iske limamin a cikin rububu sannan baya liman ya dago sannan ya dago kuma babu komai a kansa. Irin wannan kuskure ne wanda limami yake da yakan ɗauke mama. Hukunci mi? Gajiya baya halatta a ci. Kwata-kwata ba ta halatta domin gajiya dangi ne wanda yake nagira, kamar yadda bayani ya gabata a cikin kitabul aqima mun yi bayanin cewa duk abin da shari'a ta yi umarnin cewa a kashe shi to wannan dabba cin naman ta baya halatta haka duk abin da shari'a ta yi hani game da kashe shi shi ma cin naman sa baya halatta beraku yana daga cikin abin da shari'a ta yi umarni game da kashe shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingantacce cewa dabbobi guda biyar manzon Allah ya ce duk inda aka same su na halatta a kashe su cikin harami ko cikin sarari ko a cikin harami ka same su manzon Allah ya ce kana iya kashe su daga cikinsu manzon Allah ya zano su ne wato alfara wato shi ne bera da danginsa kenan gahiya ko danginsa ne ba don komai ba saboda mafannata ne shari'a ta yi umarni duk inda aka samu bera sawa'an ko a cikin harami ne to ya halatta a kashe shi dan haka ka'ida da malamai suka tabbatar duk abin da shari'a ta yi umarnin cewa a kashe shi to cin shi baya halatta a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jihad wanda bayani ya gabata kalima ta al-jihad an shiro ta ne daga al-jihad din aka ce al-jihad shine at-ta'ab wal mashaqqa ma'ana gajiya da wahala ko kuma ya zamanto an shiro ta ne daga al-juhud idan aka ce al-juhud wato shine istifragu taqa ma'ana mutun ya bada iyawar shi iya kokarin sa a shar'ance bayani ya gabata in aka ce al-jihad kamar yanda malamai suke fada shine suke cewa bazrul juhudi fi qitalil kuffari wal buga wal kuffari tari ma'ana bada iya kokari game da yakar kafirai wato da azzalamai kuma da waɗanda suke yan fashi ko kuma ka ce qitalu muslimin kafiran ghayra bi ahadi li ila kalimatillahi ta'ala wato shine musulmi da ya kayaki kafiri kafirin da babu alkawari tsakanin shi da musulmi kuma dalilin daukaka kalimar ubangiji subhanahu wa ta'ala bayani ya gabata game da cewa shihadi hukuncin sa dai farilla ne tare da cewa wasu malamai ko kuma tare da cewa a magana wadda take tabbatacciya farilla kifaya ne farilla ce mai wadatarwa wanda in wasu sun tsaya game da wannan jihadi sun sauke ma saura sai dai akwai wasu lokata da jihadi yake zamantowa farilla ta ainihi akan kowa daga cikin musulmi an gane ko akwai wasu halaye kamar guda hudu a wannan lokaci jihadi na zamantowa farilla ta ainihi wani baya sauke ma wani dole kowa ya tashi yayi hali na farko shine lokacin da aka halarci fagen daga duk wanda ya riga ya fita fagen daga lokacin da ake jera sojoji na musulmi sannan ga na arna su ma suna matsowa to a lokacin nan jihadi ya zama farilla ta ainihi baya halatta mutum ya juya baya kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ya ku mu'minai ubangiji ta'ala ya ce idan kuka haɗu da jama'a ta kafirai a fagen daga ubangiji ta'ala ya ce fasbutu ku tabbata ku ja daga karkashin wannan aya malamai suka ce duk wanda ya riga ya fita fagen daga to a lokacin nan yaki ya zama farilla ta ainihi a kansa kuma haka yace ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwallukum al-adbar ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai idan kun hadu da waɗanda suka kafirce mu zahfan lokacin da kuna matsowa su suna matsowa ubangiji ta'ala yace fala tuwallukum al-adbar kada ku juya musu baya kenan anan abin da muke so mu fahimta jihadi yana zamantowa farilla ta ainihi lokacin da mutum ya fita fagen daga wannan shine hali na farko hali na biyu a lokacin da makiya suka mamaye jama'a ta musulmi suka kawo dauke suka kawo farmaki akan jama'a ta musulmi to a lokacin nan yaki ya zama farilla ta ainihi ba maganar neman izinin uwaye a wannan lokaci dole kowa ya tashi ya bada kariya ga al'umma ta musulmi. Idan kafirai suka kawo dauki ga jama'a ta musulmi, to ya zama farilla ta aidi, ba maganar neman izinin mahaifa. Hali na uku, a lokacin da shugaba ya zana wasu daga cikin jama'ar sai ya ce wane da wane da wane da wane da wane ku fita fagen daga, to a wannan lokaci ya zama farilla ta ainihi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, in fihu khifafan wasiqana, Ubangiji Ta'ala ya ce ku fita domin yakar abokan gaba, khifafan wasiqana, a cikin yanayi wanda yake na yarwa da yanayi wanda yake na kunci, daɗi da wahala, Ubangiji Ta'ala ya ce ku fita. Kuma haka a hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyya wa idha stunfirtum fanfiru. Manzon Allah yace babu wato wani jihadi bayan buɗe Makka da yaki, an gane ko? La hijrata ba'da al-fathi, yace ba maganar hijira, ma'ana ba maganar wajibcin hijira daga Makka ka koma zuwa Madina, ba'da al-fathi, bayan buɗe Makka da yaki. Manzon Allah yace ba maganar wajibcin hijira, a wannan lokaci ta zama sunna mustahabba, amma kafin a ci Makka da yaki, yin hijira zuwa Madina wajibi ne. Dan waɗanda suke da halin yin hijira suka ki, Ubangiji Ta'ala ya musu kashidi da barazana game da wutar jahannama. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala na faɗa, la yastawi al-qa'idun innal ladhina, yake cewa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ard qalu alam takuna ardu llahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira illa almustada'ifina min ar-rijal wan nisa'i wal wildani alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana allahu afuwan ghafura. Shin haka yace la hijrata ba'da al-fathi, babu wajibcin yin hijira daga Makka zuwa Madina bayan cin Makka da yaki, sai yace walakin jihadun waniya, iya abin da ya rage na wajibi akan ku shine jihadi da kyautata niyya. Manzon Allah yace wa izastum firtum, in anni muku fita fagen daga, manzon Allah yace fanki mutilas ku fita. Wani ne yake neman mu'minai su fita fagen daga? Shine shugaba wanda aka masa mubaya'a. To dan haka hali na uku kenan, duk lokacin da shugaba ya rubuta sunayen wasu daga cikin jama'a ta musulmi yace dole a fita fagen daga, to ya zama wajibi. A wannan hali ma ba maganar neman izinin mahaifa. Hali na hudu shine lokacin da ya kasance musulmi suna da wani makami a cikin dukkan jama'a ta musulmi, ba wanda ya iya sarrafa makamin in banda kai, to a lokacin nan jihadi ya zama farilla ta ainihi a kanka. Amma in dai ba ɗaya daga cikin halayen nan guda hudu, jihadi farilla ce wadda take mai wadatarwa. Idan mutum zai fita jihadi sai ya nemi izinin mahaifansa. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen hadisi na 406, hadisin Anas Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairu min ad-dunya wa ma fiha. Manzon Allah ya ce jijjihi da mutum zai yi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, aw rawhatun, ko kuma maraita da zai yi wato a cikin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, khairu min ad-dunya wa ma fiha. Manzon Allah ya ce shi ya biye masa alkhairi game da duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya. Idan aka ce ghadwa shi ne tafiyar safe daga hudowar rana zuwa gushewarta, idan aka ce rauha shi ne tafiya ta yamma, misali daga gushewar rana zuwa faɗawarta, to jijjihin da bawa zai yi a cikin jihadi na ɗaukaka addinin Allah, misali ko tafiya ce ake za a fita fagen daga, ko kuma an kai ka an tsaida ka akan wata kafa daga cikin kafafen musulmi domin ta yi gadi, to wannan yafi alkhairin a baka duniya da abin da ke cikin ta gaba daya. Kamar yanda bayani ya gabata, wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana fadala ta jihadi, cewa jihadi babu wani abu wanda ya kai shi a cikin dukkan wasu ibada. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa jihadi yana ɗaya daga cikin sabo na farko a dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na samun kusaci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda bayani ya gabata, sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce masa ma ya adilu li jihadi fi sabilillahi, suka ce ya rasulullahi wai menene zai yi daidai da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah daga cikin dukkan ayyuka na ibada, wanda in mutum ya yi zai zama ya yi daidai da wanda ya fita jihadi. Manzon Allah ya ce da su la tastati'una, ba yanda za a yi ku iya aikata aiki na ibada wanda zai yi daidai da yaki na ɗaukaka addinin Allah. Ba a adu alaihi marrate ne au salas, suka koma masa wannan tambaya kusan su biyu ko su uku, suna ce masa ya rasulullahi wai wace ibada ce za ta yi daidai da mutumin da ya fita jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. A ƙarshe dai manzon Allah ya sake faɗa musu, ya ce la tastati'una, ya ce ba kwa iyawa. A karo na uku manzon Allah sai ya ce musu masalul mujahidi fi sabilillah, misalin mai jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Manzon Allah ya ce ka masali sa'imi alqa'imi alqaniti bi ayati llahi la yaftaru an siyamin wala salatin hatta yarji almujahidu fi sabilillah. Manzon Allah ya ce misalin mai jihadi domin ɗaukaka addinin Allah kamar misalin mutumin da kullun na wuni da azumi, kuma ya kwana yana sallah yana karanta ayoyi na alqur'ani, baya yanke azumi baya yanke sallah a kowane daransa har sai an kai lokacin da wannan mayaki ya dawo. Misali kaddara cewa shi wannan mujahid da ya fita yayi wata guda, to sai kai wata kana azumi a kowane yini, kuma duk dare na Allah a kullun kana kiyamul layl, za ka yi daidai da shi. Kaga wannan ko abu ne wanda yake mai wahala, ba wanda zai yi daidai da shi a irin wannan fage. Dan haka jihadi yana da fadala wadda take mai girma, don haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana jihadi da mutum zai yi a yaki na ɗaukaka addinin Allah, ko maraita da zai yi, manzo Allah ya ce khairu min ad-dunya wa ma fiha, yafi alkhairu a dan duniya da abin da yake cikin ta gaba daya. A ba mutum, za mu tashi hadisi na gaba. Alal musannif rahimahullahu ta'ala, على حديث السابع بعد الأربعمية عن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثة. ما لم الله يجي كنسا نفتا واتوانا حديثينينا تري حدود بقي رواية أبو قتادة على أنصاري الله إكرم سيداكي فتاكي ومنفتا تارد منظام الله صلى الله عليه وسلم إزوا هنيه. Hunain wato wani kwari ne wanda ke tsakanin birnin Makka da Taif. Da zaran ka baro Arafa zaka tarar da wannan dawa wanda ake kiran shi Hunain, wanda tsakanin shi da birnin Makka duka kilo 10 wani abu ne, daga 13 kenan zuwa kilo 19, shi dai bai cike kilo 20 ba, daga birnin Makka zuwa Hunain. Wanda yakin Hunain yana ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, kuma yakin Hunain an yi shi a shekara ta 8 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci Makka da yaƙi. Wanda kuma yakin Hunain yana ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da mu'minai suka samu ganima, ganimar da basu taɓa samu ba. To shine ku anan wato yake fada Abu Qatada yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila Hunayn yace tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun fita zuwa wato Hunayn wa zakara kissa Abu Qatada sai ya ambata kissar kissar tana da tsawo illa kasancewar akwai wata gaba daga cikin hadisin wanda malam ita ce yake da bukatar zawwa da ita dan haka yayi iktisarin hadisin sai yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada gare ni yace man qatala qatilan lahu alaihi bayyina manzo Allah yace duk wanda ya kashe wani kafiri lahu alaihi bayyina alhali yana da shaidu waɗanda za su tabbatar da cewa lalle wannan kafiri wane ne ya gama da shi sharadi a samu shaida kenan waɗanda za su iya zame maka shaida akan cewa kai ka kashe shi shine yace man qatala qatilan duk wanda ya kashe wani abun kashewa daga cikin arna lahu alaihi bayyina kuma yana da shaidu alaihi akan cewa tabbas shi ya kashe wannan kafiri manzo Allah yace fala busarahu ya cancanci duk abin da ya tude daga jikin wannan kafirin nashi ne an bashi kana haka la ta manzo Allah sai dai wai mai tasu idan aka ce as-salaf wato shine tude kenan duk abin da ka samu a jikin wannan arni to ya zama naka tufafin sa da makamin sa da abun hawan sa da takobin sa da duk abin da ka samu tare da shi to wannan ya zama naka wanda kasancewar kafirai in za su fita fagen daga daman suna fita ne domin nuna takama da isa da alfahari za ka samu wani sirdin doke shi ma na zinare ne ko na azurfa margin takobinsa na zinare ya kai ko na azurfa bayan damara da suke yi ita ma damara ce wadda take mai tsada da irin kwalkwali da suke sawa hular kwano ita ma sai an mata wani ado na azurfa ko na zinare to duk irin wani kafiri da ya giga wanda ana shayinsa in an fita fagen daga to shugaba yakan kwadaitar da musulmi ya zaburar da su ya ce duk wanda ya kashe wani to an halitta masa duk abin da ya samu tare da shi kenan an bashi shi shine ake kira da as-salam shine anan manzo Allah ya ce man qatala qatilan lahu alaihi bayyina duk wanda ya kashe wani abun kashewa daga cikin arna lahu alaihi bayyina alhali yana da shaidu waɗanda za su tabbatar da cewa i wane ne ya kashe manzo Allah ya ce fala busarahu ya cancanci duk abin da ya tude a jikin sa ma'ana duk abin da ya samu tare da shi to nashi wannan shine ake kira annafl wato amma kari bayan abin da ka cancanta kaga duk abin da za a samu na ganimar yaki da mun kana ciki da kai za a rama wannan wani kari ne aka maka a sababin wata jarunta da wata babbar gudunmuwa da ka kawo wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana wannan as-salaf da ake ma mayaki abu ne wanda shari'a ta tabbatar da shi kuma shugaba shi ne yake da yancin haka an gane ko ya ce duk wanda ya kashe wani to ya cancanci duk abin da yake tare da wannan wani ma'ana zai tube ya dauka nashi ne an bashi wannan duk abin da ka dauka ba a sanya shi a cikin ganima ta yaki naka ne mallakar ka ne to amma sharadi anan sai an samu shaida ba haka ba ka zo ka ce ai wannan nan ni na kashe shi sai an nemi shaida tunda manzo Allah ya faɗa ya ce da hu alaihi bayyina yana da shaidu a kansa ma'ana cewa shi ya kashe in an samu shaidu to wannan ya halatta amma in ba shaida duk abin da aka samu a jikin wannan arni dole za a kwasa shi a cikin ganima ta yaki sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin mutum ya maimaita zance domin mahimmancin zancen ko kuma domin karfafa labarin da kake badawa ko kuma domin a kiyaye a haddace abin da ka faɗa kamar yanda dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adarsa duk wani zance wanda yake ganin cewa jama'a ba za su fahimta ba a karan farko ko kuma zancen da yake muhimman yake da matukar muhimmanci yana sanya nana ta musu to yakan maimaita zancen su biyu ko su uku dan haka anan sai da mai maita su uku man qatala qatilan lahu alaihi bayyina falahu salam manzo Allah yace duk wanda ya kashe wani abun kashewa daga cikin kafirai alhali yana da shaidu waɗanda za su tabbatar da cewa shi yayi kisa manzo Allah yace falahu salam ya cancanci duk abun da ya tubi a cikin kafirin sai da manzo Allah ya mai maita su uku الحديث الثامن بعد الأربعمائة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفره فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبا وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع وتحديثنا إريك إلى تقص رواية سلمة ابن الأكوع الله إكرم سيدا ke fada cewa akan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ainu min al-mushrikin yace wani dan rahoto daga cikin mushrikai ya ji mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi safari a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin gulaguran sa fajalasa inda ashabihi ya tahaddath wannan dan rahoto sai ya zauna a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana hira da su yana bincikar su yana ganin duka yanayin da ake ciki sun manfata ba tantance ba kawai sai ya zari sai aka ga bayana maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce udulu maza ku bi bayan sa ku nemo shi waqtulu ku maza Allah ya ce ku kashe shi ni za a yi salama ya ce faqataltuhu fa nafalani salaba wato na bi bayan sa sai ga ya dandanan na cin masa na gama da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dada mun duk abin da yake tare da shi ma'ana manzo Allah yace in tube duk abin da yake jikin shi an bani idan aka ce ayin wato shine aljasus dan rahoto kenan me yasa aka kirayi dan rahoto cewa ayin shine larabawa sun kalli irin yanayin sa me yasa saboda babu me yasa ido akan al'amura irin dan rahoto wanda in yazo galibin aikin sa kawai ido ne yawan ganin iyaso yake kewaye da sanin dukkan wasu abubuwa ka ce kamar jikin sa gaba ɗaya ido ne dan haka suke kiran shi ayi dan rahoto kenan amma asali a larabci jasus ake kiran shi an ciro kalmar ne daga at-tajassus idan aka ce at-tajassus wato shine yin rahoto kenan ka ringa bibiyar labarin mutane domin sharri da mugunta shine ake kira da at-tajassus shine Allah ya haramta mana wala tajassasu kada ku yi rahoton jama'a ku ringa neman aibin su kuna bin bayan su kuna bin diddigin su to haka shi dan rahoto idan yazo kokari yake duka wata al'aura ta musulmi ya fare ta ya san ta ina ne za a kawo ma jama'a dauki domin a yi galaba a kansu kuma yake ya ga ina ne kuke da rauni kenan a san ta matakin da za a dauka domin in an kawo dauki a gama dauki to dan haka suke kiran shi ayin shine anan yace atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ainu min al-mushrikin yace wani dan rahoto daga cikin mushrikai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fi safarihi alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin gulaguran sa fajalasa inda ashabihi yatahaddas sai ya zauna a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana hira tare da su thumma fatala wato sannan sai ya zari ba a san ba lokacin da ya tashi وقال النبي صلى الله عليه وسلم فزان الله صلى الله عليه وسلم sai yace uqulubuhu manzo Allah yace maza wato ku bi bayan sa ku nemo shi waqtuluhu manzo Allah yace ku kashe shi dan haka wannan na nuna mana duk wanda aka damke shi yana rahutan jama'a ta mu'minai domin ya kai ma arna to jinin shi ya halatta duk wanda aka cabke shi da sunan yana rahutan mu'minai domin ya kai ma makiya to wannan ba maganar a saurara masa shine yace faqatan tuhu wato sai na kashe shi yace fa na kwala ni salaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dada mu wato salabahu shine tuban sa ma'ana duk abin da yake tare da shi manzo Allah yace an baka dan haka kasancewar akwai daga cikin sahabbai wanda yayi rahutan wato shine niyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ya kai ma Makka farmaki shine sahabin da ake kiran shi da sunan Hadib ibn Abi Balta'a Allah ya kara masa yadda wanda ya rubuta takarda ya aika ma mutanen Makka ya ba wata mata a cikin wani ayari na cewa ta kai musu wannan takarda wanda takarda abin da ta kunsa shine na cewa maza su yi ta kansu maza Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan tafi wanda bayan ita wannan mata wadda take da wannan takarda a wajenta sun fita sun kama hanya Allah ya turo sakon cewa an tuna asirin manzon shi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wata tawaga ɗan biyar baya suka bu bayan su suka je wajen wannan mata suka tsantsara ta cewa dole ta fito da wannan takarda domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari ga wajen wanda za a samu wannan takarda Allah ya turo masa sakon haka aka amso wannan takarda aka zo da ita zan wanda ake sai ga ta wannan takarda rubutu ne na Hadib ibn Balta'a kuma da kashin shi aka tambaye shi menene uzurin abin da yasa kai haka ya bada iya uzurin sa a lokacin nan Umar yace ya Rasulullahi ba ni izinin sare masa wuya yanzu in sare masa wuya Manzo Allah yace a aya Umar yace Hadib yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin Badar waɗanda suka halarci yakin Badar ko Allah ya tsinka ya su da rahamar sa yace eh maluma shi itun faqad ghafartu lahu ko aikata duk abin da kuka so Ubangiji ta'ala yace tabbas na gafarta muku kaga anan rahutu ne yayi game da al'amarin mu din to amma me ya hana a sare masa wuya kasancewar halartar yakin Badar dai to yau in wani rahotan jama'a ta musulmi dole za a sare masa wuya domin baya daga cikin waɗanda suka halarci yakin Badar abinda ya hana manzon Allah ya bada izinin a sare masa wuya shine kasancewar ya halarci yakin Badar dan haka dai yana daga wanda jinin su yake halatta duk wanda yayi rahotan jama'a ta musulmi ya kai ma kafirai to jinin shi ya halatta dole a sare masa wuya dan haka wannan da yazo yayi rahotan mu'minai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace maza ku gubaye shi daman ma ba musulmi bane to ko da musulmi ne in dai yayi rahotan musulmi jama'a ta mu'minai to jinin shi ya halatta in dai yayi rahotan sai ya kai ma arna shine yace faqataltuhu na gubaye yace sai ga yani na kashe shi wana kwala ni salaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya dada mun salaba hu shine tukan sa kenan duk abin da na samu tare da shi manzo Allah ya bani da abun hawan da dukkan tubabin da yake jikin shi da makamin sa da komai gaba daya wa fi riwaya a wata riwaya faqala sai manzo Allah ya tambayi jama'a lokacin da suka zo suka bashi labarin cewa ai mun gama da shi sai yace man qatala ar-rajula wannan dan rahutu wani ne ya gama da shi faqalu sai jama'a suka ce ibnu al-aqwa salama dan aqwa shine ya gama da shi faqala sai manzo Allah yace lahu salabuhu ajma tuban sa gaba daya nashi ne ma'ana duk abin da yake tare da wannan kafiri gaba daya manzo Allah yace na salama ne wanda shi salama yana ɗaya daga cikin wanda Allah ya musu wata babbar baiwa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin magushi ne dan a wajen tsabar gudu har doki bai kama shi akwai lokacin da aka zo aka kore wani garke kafirai suka kore a birnin Madina suka fita aka tada jama'a cewa abuwan nan waɗanda suka kore waɗannan dabobi kafin ɗan dawakai su isa shi Salama tuntun ya ji ya gama da waɗannan ya tattara ganima sannan ɗan dawakai suka iso to shi yana da gudu wanda yake ya kai matuka shine a Hausa ake kiran shi kwalankwalani ma'ana wanda yake tsire ma doki yake ga dai an shi ya tsire ma dawakai kafin ɗan dawakai su je shi ya isa ya je ya kashe wannan ya fara tattara ganima sannan suka iso to dan haka ma anan da aka ce ku baya da aka bu baya kafin waɗannan su isa shi ya je ya kashe to shine anan manzon Allah da yayi tambaya yace man qatala ar-rajula wane ne ya kashe wannan mutum fa qalu ibnu al-aqwa sai suka ce ibnu al-aqwa Salama shine ya kashe shi kaga anan an samu shaida tunda a can yake cewa man qatala qatilan lahu alayhi bayyina sharadi ya zamanto an samu waɗanda suka tabbatar da shaida cewa kai ka kashe to anan sai yace lahu salamuhu ajma manzon Allah yace gaba ɗayan tubansa yace nashi ne kamar yadda bayani ya gabata tajlisi ko kuma mu ce asaja zawwa da zance wanda yake mai kai daya in dai ba da nihin rubuza gaskiya ko kuma rikida ƙarya domin a fahimci cewa gaskiya ce to wannan yana halatta kaga kamar yadda ya gabata a hadisi na farko manzo Allah yake faɗa Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab sai ce wa hazim al-ahzab anan sai yake da aka ce masa da faqalu suka ce ibnu al-aqwa kenan Salama ibnu al-aqwa shine ya kashe shi manzo Allah sai yake da hu salahu ajma kaga karshen aqwa aini sannan ajma shi ma aini sai ce da hu salahu ajma to dan haka yin irin wannan tsarin zance da ake kiran shi asaja wannan ba laifi bane matsayin shi halaka ne in dai ba dalilin wato rubuza gaskiya ba sannan kuma wannan yana nuna mana wato shine kasancewar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da gaggawar meka wuya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa da lokacin da manzon Allah ya ce maza abu bayan shi gaba ɗaya suka tashi suka bu baya kuma dandanan suka gama da shi sannan kuma wannan yana nuna mana an so shugaba idan yana tafiya da jama'arsa ya kamata ya zamanto yana zama a cikinsu yana tattaunawa da su yana neman ra'ayinsu da shawararsu yana karantar da su abubuwan da su sani ba kamar yanda anan ana cikin tafiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a cikin sahabbansa ana hira ana tattaunawa shi wannan dan rahoto na mushrikai yazo ana cikin tattaunawa ba a san lokacin da ya zare ba aka fahimci cewa dan rahoto ne manzon Allah yace maza ku bayan shi sannan kuma wannan yana nuna mana irin yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suke da jarumta da sadaukanta musamman ma shi wannan sahabi Salama ibn al-Aqwa da aka bu baya shi ya gama da wannan harin al-hadithu at-tasi'u ba'da al-arba'iniyya an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بئيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بئيرا بئيرا وتحديثنا دريه حدود ترى رواية عبد الله بن عمر Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sariyatan ila najd yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya aika wasu ɗan samani zuwa wato birnin najd zuwa yankin najd idan aka ce sariya ita ce ɗan runduna ta yaƙi da ake haɗawa duk da cewa ita sariya ba ta kai aljeishi ba domin sariya daga soji 40 zuwa 100 shine ake kira da sarriya. Ita kuwa runduna daga 400 abin da ya samu shine ake kira da aljeshi. An gane ko? Amma daga 300 daga 40 zuwa 100 shine ake kira da sarriya. Yan samami kenan. Wanda su yan samami shugaba yakan ware wasu daga cikin sojojinsa sannan sai ya aika su da sunan cewa su kai farmaki. An ambace su da sarriya ne yasa saboda galibi tafiyar da suke cikin dare suke fita ba tare da an san butarsu ba. Wanda dalmawalkinka suke zuwa su ma abokan gaba cikin dare ake tura su. To shi yasa ake kiran su da sarriya kenan. Shine yace ba'atha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sarriyatan ila nashi. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika wata tawaga ta yaki zuwa yankin Najd, wato garuruwa waɗanda suke kan tudu sune ake kira da An-Najd, domin lafazin An-Najd shine tudu. Dan haka ita kanta yankin Najd ba a kiraye shi ba Najd domin garuruwan akan tudu suke. Shine Ibn Umar yace fa kharajtu fiha, yace na fita a cikin waɗannan ɗan samaman da ni aka fita. Yace fa asabna ibilan wa ganama, muka je muka kai hari muka samu ganima raƙumma da ƙanƙanan dabobi tumaki da awaki. Fa balagat suhumanuna 12 ba'ira, da aka zo aka raba wannan ganima ta yaƙi bayan an kasa kashi 5 an fitar da kaso na Allah da manzansa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa alamu annama kanitu min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqani yawmal taqajjam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. To bayan an kasa kashi 5 an fitar da kasan Allah da manzansa da sauran wanda Allah ya ambata, shine Ibn Umar yace fa balagat subhanuna 12 ba'ira, kowane mutum ɗaya daga cikin mu sai da ya samu raƙumi 12. To su irin wannan sarriya din suka kai hari iya abinda suka samu na ganima nasu ne, ba a tarayya da cikin aljeshi. Misali in runduna ta yaƙi ta fita, a cikin runduna shugaba yakan iya ware wasu sojoji su kuma sai ya aika su ya ce su je wuri kaza. To idan suka je suka kai hari suka yi yaki, duk abin da suka samu na ganima nasu ne, ba maganar a zo a kwatsa da waɗannan runduna. An gane ku? To dan haka kasancewar a nan Ibn Umar yake cewa kowane ɗaya daga cikin mu sai da ya samu raƙumi 12. Kamar misali a yau a ce a cikin ganimar kowa sai da ya samu telan 12, saboda raƙumi matsayin telan yake a yau a wancan lokaci. Sai ce wa naqala na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'iran ba'ira, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya kara mana raƙumi ɗaya, kowa sai da ya zama to ya samu raƙumi 13. Bayan an kasa kowa an bashi raƙumi 12, manzon Allah ya kara musu raƙumi ɗaya. Menene hikima game da irin wannan ƙari? Shine kasancewar dan su ƙara jajircewa. Ko gobe an ce a fita, to za su zaman to a sabu na farko kuma za su jajirce. Shine hikima ta annabin da shugaba yake ma jama'arsa, saboda masu kuzari a kara musu kuzari. Sannan wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna mana ita ganima tana ɗaya daga cikin abin da Allah ya halitta ma wannan al'umma. Ganima ta yaki. An gane ku? Don haka a nan manzon Allah da ya raba kowanne sai da aka bashi raƙumi 12, sannan kuma ya ƙara ma kowa raƙumi ɗaya. Wanda al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ba al'ummar da Allah ya halitta mata cin ganima ta yaƙi. Mu kadai Ubangiji ta'ala ya halitta ma cin ganima ta yaƙi. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa fa kulu mimma ganimtum halalan tayyiba, ku ci daga cikin duk abin da kuka ribato, halacce wadda take mai daɗin hadiya Ubangijinku ne ya halitta muku. Don haka yana daga cikin abubuwa 5 da Allah yake bunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi, wanda sauran annabawa da sauran manzanni ba wanda Allah ya bashi wannan kyauta shine manzo Allah yace wa uhillati liya ghanani wa lam tahilla li ahadin qabli manzo Allah yace am halatta mun ganimomi wadanda suke na yaki yace babu wani annabi ko wani manzo da Allah ya halatta masa ganima kafin ya ishe mu misali hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin cewa wani annabi daga cikin annabawa Ubangiji ta'ala ya umarce shi da cewa ya je ya bude wata alƙarya da yaki ya je yana fafatawa da ma'abuta wannan alƙarya ya kusa gamawa da su kuma rana ta je fadawa wanda in rana ta fada kuma aiki ya fara ya waiwaya ya kalli rana a yamma ta kusa fadawa sai yake cewa innaki ma'amura wa ana ma'mur ki umarninki aka yi daga gabas ki hudunki fada yamma yace ni ma wannan yaki sana aka yi yace ya Allah ka dawo mana da ita ya Allah ka zida mana ita a lokacin nan ubangiji subhanahu wata'ala ya zida rana wasu malamai suka ce dawo da ita baya aka yi wasu suka ce a tafiyar ta tace aka zida Allah dai shine masani a lokacin nan sai da ya gama cin wannan alƙarya da yaki aka tattara ganima gaba daya ana jiran wuta ta sauko daga sama ta lashe wannan ganima wanda lashe wannan ganima shine ke nuna cewa Allah ya karba aikin shi wanda a wancan lokaci in ma sadaka aka yi tara ta ake abu daya sannan wuta ta sauko daga sama sai ta lashe shine can wangiji ta ala yake fada mana annabina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina bi rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar wai Allah ya musa alƙawari ko a ina wai cewa duk wani manzo in yazo kada su yarda da shi kada su amince masa su gaskata shi sai ya zo da wata ibada ma'ana wata sadaka a gaban idan su huta ta sauko daga sama ta lashe sannan za su yarda cewa manzo ne wannan duka yana daga cikin ƙarirayen yahudu da suke ma ubangiji subhanahu wata'ala to da haka da wuta ta sauko wannan ganima sai ta kilashewa sai ta koma gefe ta wutar wannan annabi sai ya ce ma jama'arsa a cikin ku akwai wanda yayi ha'inci ya koye wani abu na ganima yace fikum al-ghulul akwai wanda yayi kwange ya koye wani abu dan haka sai ya ce wato kowace wato mutum ɗaya daga cikin kowace kabila daga cikin wannan annabi yace yazo yayi mubayi'a da ni ma'ana ya dora hannun shi akan hannuna daga cikin kowace kabila da suke tare da shi a wannan yaki da aka fita kowane mutum ɗaya sai yazo ya dora hannun shi aka zo kan wasu kan wani sai da ya dora hannun shi akan annabin hannun annabin sai hannun ya dauki sai ya ce to a cikin jama'arka akwai wanda ya boye ganima ta yaki ya ce don haka jama'arka gaba daya su zo su yi mubaya'a da ni da ɗaiɗaya da ɗaiɗaya suna zawa sai da aka samu mutum biyu ko uku gaba daya hannunsu sai ya rike da wannan annabi ya ce kun boye wani abu na ganima suka ce aka je aka bincika cikin kayansu aka samu kan saniya da zinare sai aka zo aka hada shi da wannan ganima da aka hada sannan wuta ta komo ta lashe wannan ganima a shahida anan wannan yana nuna mana annaba wanda suka wuce da manzannin da suka wuce gaba ɗaya ba wanda Allah ya halitta musu cin ganima ta yaki illa wannan al'umma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da al'ummar su kadai ne Allah ya halitta musu cin ganima kamar yadda yake fa kulumin ma ganimtum halalan tayyiba kamar yadda yake wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsa dan haka anan da suka samu ganima ta raƙumma da kankanan dabbobi tumaki da awaki bayan an fitar da kasan Allah da na manzansa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane ɗaya daga cikin sarriyar sai da ya bashi raƙumi 12 sannan kuma ya ƙara musu ɗaya kenan hikima dai game da wannan ƙari da ake shine domin a ƙara ma masu kuzari kuzari al-hadithul ashir ba'da al-arba'imi'a وعنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه قدرة فلان ابن فلان وتحديثنا تريح لدقوما رواية عبد الله بن عمر الله إكرمه سيدا daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa idza jama'a Allahu azza wa jalla al-awwalin wal akhirin idan ubangiji ta'ala ya tattara al-ummu na farko da na karshe a wannan lokaci ne Allah zai tattara al-ummu na farko da na karshe shine yinin al-kiyama kamar yanda yake ha ba yawmul fasl jama'anakum wal awwalin kamar yanda yake thumma innakum ayyuha dhallun al mukaththibun ko kuma can da yake cewa ila miqati innakum lam yake cewa famaliuna min hal bubun fasharibuna alayhi min al hamim fasharibuna shurbal him hadha nuzuluhum yawm al din nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun kafin haka dai ubangiji ta'ala yace da majmu'una ila miqati yawmin ma'lu an gane ku da na farko da na karshe gaba daya ubangiji subhanahu wataala zai tattara bayinsa a yinin alkiyama shine yace idza jama Allahu azza wa jalla al-awwalina wal akhirin yace idan ubangiji ta'ala ya tattara al-ummu na farko da na karshe a yinin alkiyama yurfa'u li kulli ghadirin liwa duk wani mayaudari za a daga masa tutar sa duk wani mayaudari za a daukaka masa tutarsa idan aka ce liwa wato shine drako kenan tuta wannan tuta kamar yanda yake cikin wata riwaya anan addubrarsa za a kafa masa wannan tuta tana kadawa a cikin bagin alkiyama kowa zai ya ganshi ya tabbatar da cewa wani mayaudari ne fa yuqalu bayan an daga tutar domin kowa ya ganshi ya san wane ne sai a ce hadhihi qadratu fulani fulani ibn fulan wannan alama ce ta yaudarar wani dan wani ma'ana wani dan wani mai yaudari wali yazi billah duk wanda ya yaudara a ranar kiyama haka za a daga masa wannan tuta wanda kowa al-ummu na farko da na karshe gaba ɗaya kowa sai ya shaida cewa wani mai yaudari ne wanda wannan hadisi malam ya zo da shi anan wanda yana hani cewa shugaba kada ya saki yaudarin jama'arsa misali anan in aka shugabantar da kai sawa'an shugaba ne a cikin runduna ta yaki kada ka yaudari mabiyanka kuma kada ka yaudari su kafiran da kuka yi alkawali tsakaninka da su in dai an riga an yi alkawali ko da ba musulmi bane kuka yi alkawali tsakankaninku da su to kada ka yaudare su saboda yaudara haramun shi ba ma ka yaudari musulmi hatta da wanda yake kafiri baya halatta ka yaudare shi in kana jin tsoron alkawalin da kuka yi za su yi yaudara su yi ha'inci game da wannan alkawali to sai ka fito fili ka faɗa musu alkawalin da muka yi da ku daga yau ku san da cewa babu shi shine ubangiji ta'ala yace wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbu al-khayin idan ka ji tsoron ha'inci da yaudara game da jama'ar da kuka kulla alkawali da su ubangiji ta'ala yace fambiz ilayhim watsar musu da alkawalin su kace kai da su yau daidai kuke babu wani alkawali tsakaninku da su yau ma suna iya kawo muku dauki kai ma yau ma in kuna da damar kai musu dauki kuna iya kaiwa to dan haka wannan yana nuna mana duk wanda aka shugabantar da shi akan jama'a wallahi tallahi yake yayi yaudara domin yaudara abu ce wanda ta kai matuƙa a wajen muni duk wanda ya jibunci wani abu wanda yake na al'umma to ya zama tilas akan shi ya kiyaye wannan al'amari da aka jibunta masa kaga kamar irin abubuwan da in za a danka maka wani matsayi zawa ake a karanta maka kaza nauyi ne na jama'a akan ka kace ka dauka kaza shima nauyi ne na jama'a akan ka kace ka dauka kaza shima nauyi ne na jama'a akan ka kai ne kan dauka gaba ɗaya sai kace ka dauka kuma bayan haka a cikin waɗannan nauyi da ka dauka na al'umma zaka yaudare su ni ake nihi da yaudara rashin cika alƙawarin da ka dauka. In ka san ba za ka iya dauka duk abin da aka zana maka, wanda ka san ba za ka iya dauka sai ka ce a'a. To amma duk abin da aka zana maka, in dai ka yarda ka amince ka dauka, to ya zama wajibi akan ka ka cika wannan alƙawari. Idan baka cika ba, ka hainci talakawanka ka yaudare su. A ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya bayyana ka. A tsakankanin al'ummu na farko da na ƙarshe sai an bayyana mutum a ce wane ɗan wane, wannan ita ce yaudare shi. Dirako na musamman za a kafa masa a addubar shi, kowa sai ya hango shi a fagen alkiyama. Don haka wannan duk wanda zai ɗauki nauyin jama'a, duk abin da aka gitta masa na sharaɗi, abin da ya san zai iya ya ɗauka, abin da ya san ba zai iya tun a nan, to ya kamata ya ma jama'a bayani, ba zan iya ɗaukan nauyin zan muku kaza, ba zan iya ɗaukan zan muku kaza. To amma tsarinmu a yau, daman lokacin da kake maganar kai ma ka san yaudara ce, kai ma ka san don ka yaudari jama'a ne. To don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana hadarin yaudara, ba ma mutum ya yaudari dan uwan shi musulmi, hatta da kafiri in ka yaudare shi Ubangiji ta'ala sai ya bayyana ka a ranar kiyama. Nan kaga ana magana ne ma tukun da waɗanda suke ma wai shugabanci ne takaitacce na wanda aka shugabantar da shi akan rundunar yaki, wanda bakin iya shugabancin shi na ajiye a zone. Jama'ar da suke tare da kai idan ka yaudare su, ko kuma abokan gabar idan ka yaudare su, to shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna sakamako a ranar kiyama. Don haka dai a nan wannan hadisi yana nuna mana haramcin, girman haramcin yaudara ga wanda aka jibunta masa al'amari na jama'a, wato al'amari shugabanci wanda yake haɗaɗɗe. Dole ne duk alƙawalin da aka dora ma mutum a wannan shugabanci ya zama wajibi ya cika. Idan bai cika ba, sunan shi mai yaudari a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bayyanar da shi a gaban al'umma. Kuma wannan hadisi yana nuna mana jama'a a ranar kiyama za a danganta su zuwa uwayensu, wane ɗan wane ake faɗa. An gane ko? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yuqalu, za a faɗa a ce hadhihi qadratu fulani ibn fulan, wannan yaudara ce ta wane ɗan wane. Kenan kowa za a kiraye shi da sunan shi da sunan mahaifin shi a ranar kiyama. Ba a danganta mutane zuwa wato uwayensu mata, kamar yanda wasu suke raye cewa ai akan kiraye mutum ne da sunan shi da sunan mahaifiyarsa, kamar yanda suke kafa hujja da fadar Allah subhanahu wataala, yawma nad'u kullu unasin bi imanihim. Ubangiji ta'ala yace a ranar kiyama kowace jama'a muna kiran su bi imanihim, suka ce bi imanihim ai bi ummahatihim, suka ce imamu a nan jami'i ne na um, kamar yanda Az-Zamakhshari a cikin tafsirin sa Al-Kashaf, haka kuma Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi shi ma ya fassara cewa bi imamihim ai bi ummahatihim, kowa zamu kiraye shi da sunan shi da sunan mahaifiyarsa, wani dan wani dan wanci. Yace masu hikima sun faɗa sun ce sababi akan haka saboda wasu hikimomi guda uku, wato saboda kiyaye haƙƙin Annabi Isa alaihi salam, domin Annabi Isa Allah ya samar da shi da uwa ba tare da uba ba. Abu na biyu suka ce don girmama wato matsayin shikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Al-Hasan wal Husayn. Abu na uku suka ce wai don kada ƴaƴan zina su kunyata, don haka za a kirayi kowa da sunan mahaifiyarsa. A taƙaice dai malamai sun maida martani akan haka, wannan hadisi raddi ne akan waɗanda suka tafi akan wannan magana. Bi imamihim abinda ake nihi, bi imamihim shine jagoransu. An gane ko? In jagora na kwarai ne zai wuce gaba jama'ar da suka bi shi su biyo baya. In limami ne wanda yake na banza shi ma zai wuce gaba su biyo shi baya. Domin akwai limami a cikin ayyuka na alkhairi, akwai limami a cikin ayyuka na sharri. Dan haka Fir'auna da mabiyansa Ubangiji ta'ala ya kiraye su limammai. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsarun. Fir'auna da mabiyansa Ubangiji ta'ala ya ce mun maida su limammai ne, yad'una ilan nar, waɗanda suke kiran jama'a suke kai su zuwa wuta. Kaga kuma can Annabi Ibrahim da ɗansa Ishaq da jikan shi Yaqub, Ubangiji ta'ala yake cewa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, Ibrahim da ɗansa Ishaq da jikan shi Yaqub Ubangiji ta'ala yace mun maida su limammai ne wanda suke shirye da mutane bi amrina da izininmu. To dan haka dai maganar anan cewa kiyaye haƙin Annabi Isa, Annabi Isa matsayi ne Allah ya masa dan Allah ya nuna kudurar shi ya samar da Annabi Isa da uwa ba tare da uba ba. Samar da Annabi Isa da uwa ba tare da uba ba wannan bai tauye mishi haƙƙin shi ba. Kowa ya san manzo ne wanda Allah ya turo shi. Sannan kasancewar ƴaƴan zina kuma menene laifin su? Laifi na uwayensu su ba abin da ya shafe su. A wajen aikata ayyuka na ƙwarai da rashin aikata ayyuka na ƙwarai da su da ƴaƴan da suke da uwaye duk ɗaya ne. Yanda in ɗa wanda yake da uba yayi aikin ƙwarai cewa aljanna ce makomarsa, haka shi ma ɗan zina in yayi aiki na ƙwarai aljanna ce makomarsa. Yanda ɗa in yayi ba daidai ba ya saba ma Ubangiji bai tuba ba, yanda wuta ce makomarsa, haka shi ma ɗan zina. Dan haka hadisin da ake cewa wai ɗan zina har ɗan ɗan shi na bakwai ba sa shiga aljanna, wannan hadisin ƙarya ne, ƙirƙira shi ne akai, kuma ya ci karo da nassi na Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala yace am lam yunabba bima fi sufil ula wa Ibrahim alladhi waffa Allah taziru waziratun wizra ukhra. Ash-shahid Allah taziru waziratun wizra ukhra. Ubangiji ta'ala yake cewa rai wata mai daukan duk wata rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban. Kaga ai ba su suka yi zinar ba, uwayensu suka yi, to su me ya shafe su? Ba abin da ya shafe su. Dan haka dai a takaice, sannan kuma kasancewar su Al-Hasan da Hussein da aka ce wai dan bayyana matsayinsu, ai matsayin da suke da su ma na a danganta su zuwa Aliyu dan Abi Talib ya isa. Saboda Aliyu dan ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da wannan musulunci, Aliyu shi ne farkon wanda ya yi imani da Allah da manzonsa daga cikin ƙanƙanin yara. Kuma ga ya khalifa ne na hudu daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma hadisai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yaban Aliyu sun wuce a lissafa. Dan haka dai a takaice, kowa da sunan shi da sunan mahaifinsa ne za a kiraye shi a ranar kiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya faɗa, yake cewa hadhihi gadratu fulani fulani ibn fulan, za a faɗa wannan yaudara ce ta wani dan wani. Al-hadithu al-hadi ashar ba'da al-arba'in an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna imra'atan wujidat fi ba'di magazi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama maqtula fa ankara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qatl an-nisa'i was-sibyan. Wato hadisi na 411 riwaya ta Abdullah ibn Umar, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa cewa anna imra'atan wujidat fi ba'di magazi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama maqtula. Lalle wata mata an same ta a kashe, wato a cikin wani yaƙi daga cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, can ana tattara gawa sai aka samu wata mata a mace. Fa ankara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama qatlan nisa'i wasibyan, ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baci. Manzon Allah yayi inkari yace daga yau yace kar a taɓa mata, kar a taɓa ƙanƙanin yara. Ji yakin da aka fita manzon Allah ya yi hani, ba a kashe mace, ba a kashe yaro ƙarami, dattijo wanda ƙarfin shi ya ƙare shi ma ba a taɓa shi, indai ba makami ba ya ɗauka yana yaƙi. Haka wanda yake marar lafiya shi ma ba a taɓa shi. Haka waɗanda suke masakai su ma matuƙar ba makami suka ɗauko suna yaƙi, ba a taɓa su. Haka wanda ya keɓance gefe yana ibadarsa, ba ruwan shi da wannan al'amari na yaƙi, kuma baya ba da wata shawara da salo wanda yake na yaƙi, to waɗannan duka ba a taɓa su. Dan haka anan ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baci da yaga an kashe mace. To dan haka da mata da ƙanƙanin yara, in dai an fita yaƙi to ba a taɓa ɗaya daga cikinsu, da waɗanda suke marasa lafiya da sauran waɗanda muka zano dattawa da sauransu. Dan haka wannan yana nuna mana adalci na shari'a ta musulunci, hatta da yanda ake mu'amalantar abokan gaba. kaga duk waɗannan me yasa saboda ba ruwan su da al'amarin yaki su ma waɗanda ake yakar ana yakar su ne saboda zalincin su da ije abinda suke ma jama'a ta musulmi su ma ta da kankanan yara kaga al'amarin yaki duka bai shafe su ba to dan haka kasancewar in dai ba a cikin wani yanayi ba yanayin da ake yi ma abokan gaba dar mawaliki anan ne ba a warewa gaba ɗaya za a iya rufawa da su kamar yadda hadisi ne ingantacce na cikin sahihai riwaya ta As'ab ibn Jaffama al-Laythi Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa su ila annabiyyu sallallahu alaihi wasallama anid dari min al-mushrikin yubayyatun سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك